إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da saki hada mu a wannan safiya ta litinin 11 ga watan sha'ban a shekara ta 1435 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ita ce kuma 9 ga watan 6 a shekara ta 2014 a lissafin miladiyya cigaba da karatun mu na al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shaitan shaykhul islam ibn taymiya a makon da ya gabata mun tsaya inda yake karkare mana magana da ya dauko dangane da bambance mana tsakanin al-umur al-kauniyya wal-umur ash-shar'iyya daga cikin ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala mun tsaya akan al-kalimat zamu tashi inda yake cewa wa amma kalimatuhu al-kauniyya allati la yujawizuha barrun wala fajirun allati ba ila ba mun gyara wannan ko yawo to daga nan ne zamu tashi dama ya rarrabe mana ina fata dai ba kuma sai mun koma baya ba kun fahimci ga abin da muka tattauna a bayan na bambancewa tsakanin waɗannan al'amura da dama ko kalmomi da yawa yadda suke zuwa kauniyya da kuma yadda suke zuwa shar'iyya to yace wa amma kalimatuhu al-kauniyya allati la yujawizuha barrun wala fajirun fa innahu yadkhulu tahtaha jami'ul khalqi hatta iblisa wa junudi wa jami'il kuffari wa sa'iri man yadkhulun nar yace amma kalmomi al-kauniyya wanda dama mun yi magana akan wadanne ne al-kalimatul kauniyya wadanne ne al-kalimatul shar'iyya bayan misalan da ya kawo mana ana nufin maganganun Allah subhanahu wa ta'ala wanda da su halitta suka samu kun fayakun din sa kun ga magana ce amma ba umarni bane ba hani bane ba kuma wato wani abu ne na labari ba wanda ke cikin alqur'ani abinda ke didda alaka da halitta kawai shine kauni abinda kuma yake da alaka da umarni ko hani da bada sakamako wannan shi ake ce ma shar'i to alkalimatul kauniyya wadda la yujawizuha barrun wala fajirun wanda babu wani mutumin kirki ko fajiri wanda zai ketare su ya fita daga hukuncin su sai ce fa innahu yadkhulu tahtaha jami'ul khalqi dukkan halitta sun shiga karkashin wannan kalmomi na Allah kowa halittarsa da Allah yayi ya halice shi ne karkashin kalmomin sa na kun fayakun din nan kuma akwai umarnin da Allah maduki ke bayarwa mala'iku na gudanar da mulkin sa ayi kaza aikata kaza wani yau ranar rasuwar sa tazo wani za a kara masa kwanaki wani a bashi arziki umarnin nan da Allah maduki ke biyo mala'iku menene waɗannan su ne alkalimatul kauniyya kunga waɗannan ai suna da alaka ne da gudanar da rayuwar da gudanar da halitta ba su da alaka da maganar ba da lada ko ba da zunubi ko makamancin wannan to waɗannan su ake nufi da alkalimat alkauniyya waɗannan la yujawizuha ay la yakhruju anha barrun wala fajirun babu wani mutumin kirki ko mutumin banza wanda zai fita karkashin ko daga wannan ikon na Allah domin su ne karkashin su ake gudanar da ikon Allah subhanahu wataala ko Allah ke gudanar da ikon sa akan halittarsa na sarautarsa na mulkin sa na tsarin gudanar da wato mallakar da yawa waɗannan abubuwa kaga ashe ba dama a ce wani mutum duk kirkin sa ya fita daga wannan dokar ta Allah duk rashin kirkin sa kuma ya fita daga wannan wato tsari na gudanar da duniya Allah sa kun fahimci wannan guri sai yake cewa hatta iblisa wa junudihi koda iblis da rindunar sa ba sa fita kaga kenan tunda ku mutanen babu wanda yake ya kai iblis rashin kirki tunda ku shi ma ya shiga karkashin wannan ka'ida ta cewa da kalmomin Allah ake gudanar da rayuwarsa shi kansa iblis da kuma rindunonin sa kaga wannan ya nuna shi wannan kalmomin to na kauniyya ne ba na shar'iyya ba yace wa jami'il kuffar da kuma sauran kafirai baki ɗayan su ko dukkanin kafirai wa sa'ir man yadkhulun nar da kuma sauran duk mutanen da za su shiga wuta duk yan wuta umarnin su na gudanar da rayuwa ko gudanar da rayuwar su kai Allah madauki ke gudanarwa tsakanin sa da mala'iku kalmomin da yake bayarwa ayi kaza a bar kaza tsakanin mala'iku nan ina so ku gane wannan me yasa nake cewa tsakanin mala'iku umarnin da yake ba wa mala'iku na a gudanar da rayuwa a zubo da ruwan sama wuri kaza ayi fari a wuri kaza abin nan kasa ta fito da abin amfani wannan kaga ba mu aka bai umarnin ba umarni ne aka bai wa as-saqalain as-saqalain mu al-jinnu wal-ins mu ne ake muke da alaka da abamu lada ko abamu zunubi mala'iku ba su karkashin wannan abin saboda su ba sa saba umarnin Allah don haka umarnin da Allah yake musu su gudanar da rayuwa umarni ne kauni don haka kalmomin da yake musu amfani da su yake musu magana su ake magana ana sune al-kalimat al-kauniyya amma abinda zai ce a kawo ya bayar ta hanyar manzo ya gaya mana mu mutane da aljinu wannan sune al-kalimat wadanne al-shar'iyya saboda a ci akwai umarni akwai hani akwai labarai da makamantan su an fahimta insha Allah to sai ke cewa kuma har yanzu fal khalqu su halitta mana duk halittar Allah wa in ijtama'u koda dai sun hadu fi shumuli الخلق والمشيئة والقدرة والقدر لهم ضد دي واتو سن حدو تا بنغارن تيوا حالتا دا الله يي دا مشيئر الله دا ايكون الله دا قدراوا تا الله سبحانه وتعالى تا شافي سو شيني شمولي هذه الاشياء لهم وان لهم دين takmila ce ta shumul kuna fahimtar abin ma'ana duk da cewa mun taru karkashin cewa Allah ne ya halice mu duk abin da ke gudana a rayuwar mu karkashin mashi'ar Allah da ikon Allah muke rayuwa muke tashi muke ci muke sha muke faduwa muke tashi da kuma kaddarar Allah duk abubuwan mu suke gudana to duk da dai mun hadu a bangaren nan da ya shafi waɗannan abubuwa guda hudu ku rike su da halitta da mashi'a da kudura ta Allah wato iko da kuma kaddara da ya rubuta na abin da zai gudana akan mu to didda mun hadu ta nan faqad iftaraqu to su halittan nan fa sun rarraba fil amri wan nahi wajen abin da ya shafi umarni da hani ba kowa ke bin umarni ba ba kowa ke hanuwa daga hanin da Allah yi ba wasu za su bi wasu ba za su bi ba wasu za su hanu wasu ba za su hanu ba walmahabbati warida da kauna da yarda ba kowa Allah yake so ba ba kowa Allah ya yarda da shi ba walghadab haka nan wajen fushi Allah na fushi da wasu baya son su mun gane wannan to kaga anan mun hadu kauniyan mun rarraba shar'iyyan inda kun gane duk abin da muke magana tun a baya yawa wajen abin da ya shafi halittar mu duk mutanen kirki da mutanen banza Allah ne halicce su ko wajen abin da shafi mashi'a gudanar da nufin sa akan rayuwar mu duka shi ma wannan da mutanen kirki da mutanen banza karkashin mashi'ar Allah suke a rayuwar nan ta duniya haka abin da ya shafi ikon Allah wajen gudanar da rayuwar nan tamu da mutanen kirki da mutanen banza babu wanda zai fita daga wannan dokokin haka nan kaddara wani zai zama mutumin kirki wani zai zama mutumin banza duk a cikin kaddarar Allah muke yawo muke tashi amma mun saba a bangaren umarnin da ake bayarwa da abin da ya shafi wato hani da abin da ya shafi kauna da Allah zai so wasu daga cikin mu da fushi da zai da wasu yarda da zai da wasu wasu ana son su wasu ba a son su wasu an yarda da su wasu ba a yarda da su ba wasu ana fushi akan su wasu ma ana tsine musu amma wasu ana kaunar su insha Allah kun gane wannan to wannan shine al-umuru shar'iyya na alaqar Allah madauki da bayin sa sai ce wa awliyaullahi to anan ne zai kawo mana wato gundarin madarar abin da yake so bayyana mana na darasin tunda dama asalin littafin sa bayani ne na me na bambanci tsakanin waliyan Allah da waliyan shaytan to sai ce wa awliyaullahi almuttaqun humul ladina fa'alu almamura bayin Allah waliyan Allah masu tsoron Allah sune waɗanda suka aikata abin da aka yi umarni in an ce koyi sallah suna sallah koyi azumi suna azumi koyi gaskiya suna gaskiya ku rike amana suna rike amana a kyautata ma iyaye suna kyautata ma iyayen su banda sata ba sa sata gane wannan wa tarakul mahdhura kuma suna barin abin da yake mahdhur mahdhur nan bi dha ma'anarsa shine muharram mahdhur bi dhal shi kuma shine abin da ake tsoratarwa ake ma barazana kar kai kaza ina jin kun bambance tsakanin kalmomin guda biyu yawwa wannan daga hadar wancan kuma daga shi ma al-hadar da zalu sai sai wasabaru alal maqduri kuma suka yi hakuri akan abin da Allah ya kaddara musu fa ahabbahum sai Allah ya so su wa ahabbahu su ma suka so Allah wa radiya anhu ya yadda da su wa radu anhu suka yadda da shi wa a'da'uhu su kuwa maqiya Allah awliya ash-shayatin wanda su masoya shaydanu ne waliyan shaydanu wa in kanu tahta qudratihi duk da dai sun kasance karkashin ikon Allah fa huwa yubghiduhum to Allah yana kin su me yake nufi duk da sun kasance karkashin ikon sa ma'ana shi ya halice su wadannan abubuwan guda hudun nan shi ya halice su mashi'ar sa ce take gudanar da rayuwar su haka nan da ikon sa da kuma kaddara rayuwar su karkashin kaddarar sa take mun fahimci nan to duk da haka Allah baya san su me yasa baya san su saboda sun ki bin umarninsa kuma suna hauhawar suna aikata abin da baya so shi ku Allah yana san mutun ne ko mutun ko aljan soyayyar Allah daga ta zo daga Allah zuwa wannan bawan tana samuwa ne in bawan nan mai da'a ne gare shi da fatan mun gane to shine wannan sai ce wa in kanu tahta qudratihi fa huwa yubghiduhum wa yaghdabu alaihim kuma yana fushi da su yana yubghidu yana kin su daga bughd wa yaghdabu alaihim kuma yana wato fushi da su yawa ghadab fushi bughd kuma kiyayya kun san wannan wa yal'anuhum yana kuma la'anta su wa yu'adihim yana gaba da su Allah baya san su sai ce wa bastu hadhihi aljumali lahu mawdi'un akhar kai bude matsala da kwalkwale wannan matsala ko magana akan wannan maganganu da nake yi inji ibnu taymiya yana da nasa wurin daban dama haka ibnu taymiya ne kana bin littafin sa ya saba irin wannan magana sai dauko abu ban fa yayin shi da yawa din sai ce to amma inda dai za a warware ma shi ba nan bane in kaje can ma sai ce maka yayi a al-furqan in kaje wani gurin sai ce yayi a wani gurin saboda zancen da yawa daga bakin masu ilimi ne da yawa sai ce wa inna ma katabtu huna kawai na rubuta anan ne abinda na rubuta anan shine tanbihan ala majami'il farqi wato fadakarwa kawai nake muku a wannan littafin akan abubuwan da suka tattaro bambanci na awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan bambance bambancin da za a samu tsakanin waliyan Allah da waliyan shaitan su kawai na tattaro na kawo muku anan sai ce wajima'ul farqi asalin dai farqin ma asalin bambanci nan ce jima'u shay'i ai asluhu kamar da gashi nan sallallahu alaihi wa sallam ya ga mana yace qawluhu jima'ul farqi yani wa aslul farqi yawa aslul farqi asalin bambanci shine jima'a eh wa jima'ul farqi bainahuma i'tibaruhum bi muwafaqati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kai asalin abin da zai nuna maka bambanci tsakanin waliyan Allah da waliyan shaytan ko an ce maka a tashi daga wannan makarantar yau a ce maka zaka iya bambancewa tsakanin waliyan Allah da waliyan shaytan to abinda zaka rike kaida ita ce ka lura da su ta bangaren muwafaqa da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai ka rufe babun duk sauran abubuwan bayan karin bayani ne shine abin da yake nufi shine jima'ul farqi asalin abin da muka bambanta tsakanin waliyan Allah da waliyan da ba na Allah ba a wannan gurin ne duk mai bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a komai da komai shine me waliyin Allah duk wanda ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a komai da komai a tunani a shari'a a aqidarsa da bin Allah da rashin bin Allah da makamancin wannan to wannan shine maƙiyin Allah kuma shine masoyin shaytan kaga wannan ya baka wato kwaran darasi kamar kace shine gadan bayan darasin baki daya sauran kuma tafsili ne da ƙarin bayani da ce wuri kaza da wuri kaza sai ce fa innahu huwa alladhi farraqa Allahu bihi fa innahu الضمير هنا يعود الى ما هو فانه نشبه فانهم با فانه رسول الله يوا اي شيء واي وجماع الفرق بينهما asalin bambancin tsakanin waliyan Allah da waliyan shaytan shine i'tibaruhum kai ka lura da su bi muwafaqati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta bangaren muwafaqa ma'ana kana gane waliyan Allah ne ta hanyar muwafaqar su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana suna bin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi qaulan wa amalan wa i'tiqadan waɗanda ko ba su ba ba sa bin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen qaulin su wajen aqidar su wajen aikin su to sai ya ce fa innahu domin ko shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi shine wanda farraqa Allah ta'ala bihi da shine Allah ya bambanta baina awliya'ihi as-su'ada wa a'da'ihi al-ashqiya da shine Allah ya bambanta tsakanin waliyansa masu cin nasara masu samun farin ciki yan aljanna da kuma maƙiyansa shaqiyai masu tabewa kuma wanda za su shiga wuta wanda ba su samu wato nasara da cin wato da samun albarka abin da suke wato nema ba wa baina awliya'ihi Allah shine ya bambance tsakanin waliyansa ahlil jannati yan aljanna wa a'da'ihi ahlin nari da maƙiyansa yan wuta wa baina awliya'ihi ahlil huda war rashad wato ma'abuta shiriya da kuma shiriya ta ilimi da kuma shiriya ta aiki shine bambancin alhuda war rashad amma tabo mun sha wannan zance ma dai ba sau dai ba ina ji ko kuma kun rike ko kuma manta alfarqu bayna alhuda war rashad war rushd menene wani ga mana alfarqu bambanci tsakanin alhuda war rushd ai muna ce duk a Hausa muna fassara su da shiriya ko malamai suna fassara suna bambantawa to zan nana ta hawo ko a rike in ko dake ka daga hannu ban kula ba na to na faɗa dai yanzu dama amma dai dama shi din ne mun sha ambata cewa ana cewa shiriya alhuda ta bangaren ilimi shi yasa diddunta shine abdalal ar-rashad kuma shine shiriya ta ban kamar malamai suke cewa salahum fil ilmi shine ma'anan alhuda gyaruwa ta bangaren ilimi shine ake ce ma alhuda salahum fil amal ita ce ar-rashad ko ar-rushd gyaruwa kuma ta bangaren aiki to in kaga an hada su wuri guda to ana nufin kowanne da ma'anarsa in ko aka fadi daya ba a faɗi ɗayan ba to kowanne ya kunshi ɗayar kamar ka'idar ne ta idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a irin wannan akwai kalmomi da yawa a cikin shari'a da suke da wannan ma'anoni amma dai abin nan asali wannan shine in abin da ake nufi da huda bangaren ilimi abin da ake nufi kuma da rashad bangaren aiki to sai yake cewa baina awliya'ihi ahlil huda war rashad wa baina a'da'ihi ahlil ghayy wad dalal to ka gani al ghayy kishiyarsa shine me ar-rushd yawwa wad-dalal kishiyarsa shine al-huda yawwa don haka shi yasa za ka ga waɗanda ba sa aikin kirki ake kiransu al-ghawun tababbu saboda bin son zuciyarsu waɗanda kuma suke kan bata saboda jahilci waɗannan su ake ce ma ad-dullal domin me faraqu al-huda waɗancan kuma al-ghawun faraqu ar-rushd aw ar-rashad ina son insha Allah kun fahimci abin tayi to sai yake cewa yawwa ahli al-ghayy wad-dalal wal-fasad kuma abuta barna ya bambance wannan wa a'da'ihi hizbillahi da kuma ya bambance su tsakanin su da maƙiyansa har yanzu hizbillahi hizbish shaytan kai hizbish shaytan wato wanda suke rundunar shaytan wa awliya'ihi da kuma bambance su nan kun ga ya fara da hizbi shaitan kafin ya kawo hizbillah ya saba da gabatar na faya kuwa ya gabatar da na kirkin kafin ya kawo na banzan to wannan kuma zai bambance tsakanin rundunar shaitan da rundunar Allah sai ce annabi sallallahu alaihi wasallama shine wanda Allah da shi ya bambanta tsakanin hizbi shaitan wa awliya'ihi da kuma wato masoyansa alladhina kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wadanda Allah madauki ya rubuta imani a zukatansu kuma ya karfafe su da ruhi daga gare shi qala ta'ala Allah madauki ya gaya mana wannan cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum har zuwa karshe sai yake ce ai a ƙarshen ya ce ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min, to a ƙarshe kuma yace waɗannan sune hizbullah, wato abin nan rundunar Allah subhanahu wataala, waɗanda ba su ba kuwa sune hizbu shaytan. Wana suratul mujadila ne ko, wa qala ta'ala kuma yana cewa id yuhi rabbuka ila al malaikati anni ma'akum, waɗannan ayoyin da zai kawo mana wani zai tsaya sai to me munasaba su da abin da muke karantawa, yana magana ne akan duk wurare a cikin alqur'ani ko wasu daga cikin wuraren da Allah subhanahu wataala ya bambance tsakanin mutanen kirki da mutanen banza, bambancewa ko tsakanin mutanen kirki da mutanen banza asalin su shine zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba dan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da babu gane su waye mutanen kirki ba, su waye mutanen banza, duk mai bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mutumin kirki, duk makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da baya bin sa a shari'a sa da aqida sa baya sanye abu irin nasa, wannan shine mutanen banza. To taya ake gane wannan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine babban farki, shi yasa Allah madauki ya bashi al-furqan, ko menene al-furqan? Al-Qur'ani domin yana bambance wa mutane tsakanin mutanen kirki da mutanen banza, asalin shi yasa daga cikin sunayen al-Qur'ani shine wannan al-furqan ne, shi yasa kuma wannan littafin da muke karanta sunan sa kenan al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shaitan. To sai ke cewa wannan duk ayoyin da zamu zo mu ji yanzu, yanda zamu karanto su yanzu, za ku ga cewa suna bambantawa ne tsakanin wasu da wasu, akwai na kirki akwai na banza. Gashi Allah madauki ya ce idh yuhi rabbuka ila al malaikati anni ma'akum, ka ambata yayin da ubangijin ka yayi wahayi zuwa mala'iku anni ma'akum cewa ni ina tare da ku, wannan ayakin badar kenan, fa thabbitu alladhina amanu, da aka ku tabbatar da dugadugan waɗanda suka yi imani su tsaya wuri guda, ku tabbatar musu da zuciya kada su tsorata su firgita, sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'b, zan jefa tsoro inji Allah subhanahu wataala a zukatan waɗanda suka kafirta, fadribu fawqa al'anaqi, da aka ku bugi saman wuyansu, wadribu minhum kulla banan, kuma ku sari kowace gaba a jikinsu, ma'ana a kashe su, inda ana zancen yaƙi ne lokacin yaƙin Badar, kaga an turo mala'iku su ƙarfafi muminai, ashe nan akwai muminai akwai kuma kafirai, muminai sune mala'iku za su taimaka, muminan nan sune wa sune awliya'ur rahman, kafiran nan da ake yaƙa su kuma sune awliya'ur shaytan. Shikenan abin da yake so gani a aya, cewa ashe alqur'ani Allah subhanahu wataala bai bar mu haka kawai cikin duhu, don haka ka'idan nan da zaka ji wasu suna faɗi ta jahilci cewa ai kowa ɗaya ne, wannan ba haka bane, Allah madauki bai sa mutane abin nan mataki ɗaya ba, afa naj'alul muslimina kal mujrimin, a wurare da Allah ya bambanta, yanzu ma sanya musulmi kaman mujrimin, malakum kaifa tahkumun, dan me kuke irin wannan hukunci, saboda me hukunci ne ba daidai ba, ba za ka ce kafiri ɗaya yake da mumini ba, kafiri daban bai yadda da Allah ba baya bauta masa, mumini daban ya yadda da Allah yana imani da shi yana bauta masa, to ba zai yi zama kuma zai yi kai su zama abu guda ba, Allah madauki ya bambanta waɗannan abubuwa, don haka sai yake cewa har yanzu wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum, kuma shaydanu lalle suna yin wahayi zuwa ga waliyansu, ashe kenan shaydanu suna da waliyai, su waye waliyan shaydanu? Galibi duk wanda ke baya bin hanyar Allah hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to domin shi abin da ya shafi aqida ko bauta ka'idar sa ɗaya ce, ko kuma in ce yana da wata ka'ida ɗaya, duk wanda baya bautawa Allah to lalle yana bautawa wani, ko ya sani ko bai sani ba, ko in dai har ya bar hanyar Allah, dama ba zai bar hanyar Allah ba sai face shaydan ne ya zo ya ce kai zo nan mu tafi, kaga ashe ya yi da'a gawa, yawa wannan ka'idar a musulunci dama ita ce asalin ka'ida, yau ko ka zama musulmi ko ba musulmi, ba wani abu tsakiya, abinda ake cewa ko kana tare da mu ko baka tare da mu din nan, ko to a musulunci ne kawai yake da damar yi wannan ka'ida, cewa ko kai musulmi ne ko ba musulmi ba, ba rabin musulmi, sai dai a ce musulmi ne kai akwai raunin imani saboda rashin kamala, wato wajen da'ar da kake wa Allah subhanahu wataala, saboda Allah shi ya halitta yana da damar ya raba halittarsa yadda yake so ta wannan bangare ne, don haka wanda duk ke bin dokokinsa shine nasa, wanda ba bin dokokinsa kuma ba nasa bane. sai shi wa kala har yanzu Allah madauki ya ce wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal-jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhruf al-qawl ghurura wa kadhalika haka nan kamar yadda kaji abin da ya gabata ja'alna li kulli nabiyyin mun sanyawa kowanne annabi ja'alna nan dan tambaye ku gurgudan to amma bari mu karasa ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal-jinni kowanne annabi mun sanya masa abokan gabansa sai aka ce shayatin al-insi wal-jinni wannan shayatin al-ins badal ne na aduwan ma'ana su waye shayatin al-ins wal-jin shaytan wato sune abin ai su wane ne adaun nan ko abin nan abokan gaban manzanni sune shayatin al-ins wal-jin shaytanu daga mutane shaytanu daga aljini to zan tambaye ku gurgudan darussan da muka yi a wannan kwanakin ja'ala anan wace iri ce wa zai fada na yawa kauniya ce me yasa na ya sanya yawa tunda kuwa shaydanu aka ce ma'ana abokan gaba ake sawa abokan gaba janibi ne da ya shafi abin wato mutane na banza Allah ya sanya su ga annabawa magana ce kauniya ma'ana Allah subhanahu wata'ala ya halici wasu abokan gaba ya sanya su zama abokan gaba ga annabawa idan ya yarda da hakan ba amma ma'ana ya kaddara hakan zai faru cewa duk annabawa suna da abokan gaba don haka sai abin nan tsari ne kauni ba tsari ne shar'i ba jayyit alja'alu anan ita ce alkauni nan sai ce yuhi ba'dhum yaya suke suna yin wahayi ma'ana sashen suna wahayi ga sashi me suke yi wahayi akan sa zukhrufal qawli ghurura nan zukhruf din ta gushe abin nan babu zayun din ko a ta wani ana wani kai ya wato sai ku gyara qur'ani ne ba dama abin sha zukhrufal qawli ghurura mana kawatacciyar magana suke wahayi tsakanin su da juna dan me dan rudi daiman shaydan hanyar da yake da ita ta halaka dan adam ta kawatawa ne ai abinda aka haramta masa aka haramtawa dan adam sai shaydan yazo sai gyara maka shi Allah ya muna na mashi yace abu kaza zai kai ka ga halaka abu kaza zai kai ka ga wuta abu kaza zai sa gaba tsakaninka kaga Allah maduki dangane da giya da chacha da sauransu me yake cewa ya ayyuhallazina amanu انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه دمي لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون هذا علم دكي يا فدي ابين ده يكي سو كسامو نصره ku samu babban rabo dan haka ku rabu da giya da caca da makamancin waɗancan abubuwa da ya ambata me shaydan yake so kaga nan an kawo a shaydar guda biyu ce ko da'ar Allah ko da'ar shaydan ina so ku karanta musamman da dalibin ilimi da za su iya karanta abubuwa karanta littafin Ighafatul Lahfan littafi ne mai tsada a wannan babi wato domin zai gyara maka zai taimaka maka wajen gyaran zuciya zai nuna maka madakhilu shaytan a jikin dan adam jiki hissan da jiki a ruhiyya ta yadda shaydan ke shiga ya tasiri akan dan adam a tunaninsa duk hanyoyin batan dan adam da shaydan ke sawa ya amfani da su ya batar da dan adam ban Allah nan Allah maduki ya hore masa ibnu qayyim ya faɗa a cikin Ighafatul Lahfan zai amfani mutum ya karanta wannan littafin zai more da wa'azozi masu dadi zai kuma sami wato rabo babba na hanyoyin da zai kubuta daga shi yanzu ku tuna asalin kissar annabi adam da zaman sa a aljanna da Allah ya halice shi a aljanna aka sashi haka aka halice shi da shi da matar aka ce gashi dan ku ji dadi aljanna komai kake so akwai shi ka tuno shi kawai zai zo dama Allah ya ilmantar da shi sunayen abubuwa haka duk sunan wani abu mai dadi da dan annabi Adam yake so da shi da matarsa sun sani za su samu sai aka ce ga wani abu can guda daya wata bishiya da dan itacen ta amma banda ita komai ku je ku ci to me shaydan yazo yi fawaswasa ilaihi shaytan sai shaydan yazo masa waswasi sai kimsa masa wani abu a zuciya sai shi kaga bari in ga maka wani sirri. Mu anan mu ne ɗan gida, mu mun dade, mun san sirrin gidan. Bari in ga maka, kaga wannan dadin da kake ci, in kana so ka dade to ka ci wannan bishiyar, in ka ci ta to ba za ka mutu ba, za ka dade kai ta jin dadinka. Shi kuma Adam an bashi umarnin cewa kada ya ci, an hana shi, amma sauran abubuwa duka ya ci. Amma shaidan ya rinjaye shi ta wannan bangaren, gafa abinda Allah maɗauki ya gaya masa, shaidan ya zo ya labbabo ya ce, kaga kawai ɗan dabara ce aka yi maka, san ka ake yi, so ake yi, ba sai ka dawoma ba. Amma in kana son kai ka dawoma, ko ana tsoron kar ka zama cikin mala'iku, shi yasa aka ce kar ka ci. Amma in kana so ka dawoma ko ka zama cikin mala'iku, to ka ci wannan ka gani. Yana ci, me ya faru? Matakin farko, da shi da matarsa ba mai ganin tsirarar juna, ba kaya a jikinsu, amma ba wanda zai ce ya ga tsirarar juna, ya ga wato tsiraicin juna. Allah maɗauki ya lilibe musu. Amma daga cin wannan bishiya sai ya zama in ta duba sai ta ga tsiraicinsa, ya duba sai ga tsiraicinsa, ba kaya lokacin, ba saƙe-saƙe, ba ai kaya ba. Daga nan sai suka ɗauki ganye suka sawa a gabansu, suna lilifewa, ta rufe gabanta, ya rufe gabansa. Saboda me? Sun ci wannan abin da shaidan ya ce su ci, kuma sai tsiraicin su ya bayyana. Tun daga nan kuma sai Allah maɗauki ya ce, to ku sauko, rayuwarku ma ta aljannar yau an cire, ku koma duniya. A duniya ko a lahira, abin nan aljanna nake so in ce, aljannar da Allah maɗauki sa, na san mun taɓa zan san nan a lokacin tafsiri, aljannan nan da aka sa annabi Adam, wacce ce? Jannatu adin ce ko kuwa ta aljanna? Kauli sahihi na malami shine jannatu adin ce, ita ce ta asalin aljanna ta haƙiƙa. To kun ga a can a aljanna ba a dafa abinci, ko duk abin da kake so haka zai zo maka, duk daɗi da ake cewa daɗi to akwai shi, ka tuno shi kana so kawai sai ya zo maka. Ba zancen wani zai ce to ai sai ka tsara yadda kake so, ka sa magi, ka sa onga, ka sa waye, duk wannan ba a buƙatarsa. Yadda kake so da irin daɗin da kake so haka Allah zai sa maka shi, don haka kana ya ga ka sa a baki ka ji daɗi. Wannan saban da aka yi wa Allah aka yi da'a ga shaidan a wannan nasihar tasa, sai Allah maɗauki ce to duk ku sauko, ku koma duniya, za ku yi gaba tsakaninku da juna, wannan baya son wannan, wannan yana ƙin wannan, wannan yana wannan hasada. Sannan kuma sai kun yi aiki sannan ku ci. A duniya sai an yi noma, sai ka jira damuna ta zo, a zuba ruwa ya zubo, kai shuka ka saurara ta fara tsirowa, kuma a turo ma abokan gaba ciyayi su zagaye wannan abun, sai ka yi noma ka sha wahala, duk sannan abincin ya fito, sannan kuma sai ka dafa, ba a cin ɗanye, sai ka samu wuta, wutar ma ka ƙirƙiro asali da abin nan siyaye, kun san siyaye aiko, da shi aka hada aka fara yin wutar farko, sannan daga baya aka zo aka samu abubuwa dai, wannan shine asalin dan Adam. Don haka wannan tafriqin a bambance tsakanin mutanen kirki da mutanen banza yana nan, bin magana bin Qur'ani ne da bin annabawa. In ka bi Allah kana cikin mutanen kirki, ka ki bin Allah to kana cikin mutanen shaidan. Duk inda kaga mutum bai bi Allah ba, to shaidan ne ya zo rinjaye shi. Allah maɗaukaki ya sa mu fi ƙarfin zukatanmu kada mu bi shaidan. To sai yake cewa وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا وانا ابن ني فيد مكو زخرف القول يوم سي سي وقال تعالى الله مدكي كما يريد يا شيخ هل انبئكم على من تنزل الشياطين شن بنا باكو لباري با su shedanu wai akan wa suke sauka ne, wannan irin nau'in mutane ne shedanu suke musu tasiri, suke sauka akan su. Allah ce tanazzalu ala kulli affakin athim, suna sauka ne suna hulɗa da dukkan makaryaci mai kirkirar ƙarya ya faɗi abin da ba a yi ba ya ce an yi, athim kuma mai yawan zunubi. Wannan su ne mutanen da shedan suke, shedan ke hulɗa da su. Aljanu masu son karkatar da mutum su sa su a hanyar shedan suna hulɗa ne da irin waɗannan. Duk mutumin da yake makaryaci ne, in dai mutum mai yawan ƙarya ne, mai yawan saban Allah, to shaidanu za su yi tasiri a kansa. Sai ya ce yulquna sam'a, suna jefa sauraro. Ma'ana su shaidanu nan yana ishara ne zuwa ga hanyar da suke in ana wahayi na ƙoƙarin su ji abin da Allah ke saukarwa annabawa, shi ne ake ce mai istiraqus sam'i, ƙoƙarin su ji wahayi. Ai suna zuwa, inda ba ku manta ba hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bamu labari, hadisin Ibn Mas'ud ne ina jin ko, cewa shaidanu haka suke hauhawar juna, hawa hawa hawa, wannan ya hau wannan, wannan ya hau wannan, har sun je sama. In Allah maɗaukaki zai magana sai su jefa jinsu, sai su ji kalma ɗaya, sai su dawo kasa sai su ga sai wannan ya ga ma wannan ya ga ma wannan ya ga ma sai a ga bokaye sai su ji gaskiyan nan kwaya daya sai bokaye su hada ƙarya guda 99 tare da wannan gaskiyar sai su fadi gaskiya dai sai kai tsammanin sauran maganganun nasu ma haka suke sauran kuwa ƙarya ne kun ga ashe kenan shedanu suna hulla ne da irin waɗannan mutane afakun wato su ne waɗanda bokaye da kuma sauran makaryata masu saban Allah suna jefa as-sam'i wa aktharuhum kadhibun haga balaga ta alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala sai yace yulquna sam'a suna jefa sauraron su su ji wani abu amma bai ce wa idza qalu yaquluna kadhiban ba saboda ka san in mutun ya jefa sam'i zai ji wani abu ko to in ya tashi kuma maganar ada'in abin da ya ji me zai ce sai ya fadi cewa wa aktharuhum kadhibun ma'ana idan sun ji to abinda suka ji din nan kari suke kuma su yi ƙarya akai to shine sai ce wa aktharuhum kadhibun sai ce wa shu'ara'u su kuma mawaka yattabi'uhumul ghawuna to karkatattun mutane masu bin son zuciya kun ganin su yasa ya kawo al-ghawun ba kawai abdullal ba yana magana akan waɗanda suka bata ta hanyar aiki sune ashabul ghayyi sai ce yattabi'uhumul ghawun mawaka nan yana ishara ne yana nufin asalin muwaka umuman tunda daga ƙarshe zai zo ya ce illal ladina amanu mun gane to wannan illal ladina amanu istithna'i ne nan daga shu'ara ma'ana a cikin shu'ara waɗanda suka yi imani to su banda su amma waɗannan waɗanda suke waƙe galibin waƙa malamai suna cewa ai tana kasancewa ta bangare ko guda hudu ko akwai tashbib shine abin da ya shafi abin akwai almadih ko akwai alhamasa akwai al menene musa alhamasa waƙoƙi da suke harzuka mutum ko sa masa fushi ya kishin ko gari ko ƙasa akwai wannan shi ake cewa alhamasa akwai kuma alhija hija shine zambo ai mun san zambo da Hausa mawaki yayi wani zambo ma'ana ya soki mutum a kalmomin da zai amfani da su akwai kuma abin da ya shafi almadi sune kalmomin abin nan abin da ya shafi yabo mutum ya yabo mutum kamar da zai ga mawaka kullun aikin su ko su yabo wani ko su yi wani zambo ko kuma akwai kalmomin ni'am wal farah kalmomin sa jefa farin ciki ko kuma abin din na murna waɗannan dama sune nau'o'i shine yasa malamai suke cewa su mawaka da'iman maganganun su la takhruju an at-tabi'i ma'ana suna amfani da ɗabi'ar dan adam ne waɗannan abubuwan kuma sune ɗabi'ar dan adam ko dai a gaya masa abin da zai zaburar da shi ko a yaba masa ko a soke shi ko kuma a gaya masa wani abu da zai sa masa farin ciki mun fahimci waɗannan to sune abin da mawaka kuma in ka lura da tsarin mawaka ko na larabci nan ya kamata mu gane akan bambanci tsakanin waƙe-waƙe na kaɗe-kaɗe da kuma waƙe da ake a rubuce yawa waƙe da ake a rubuce sai ake ce ma shi'ir wanda babu kiɗa ba na music ba ya halatta a yi wannan da larabci ya halatta a yi su da Hausa duka abin da ya halatta dai a yi kalmomi wanda yake babu abin da yake haram a ciki ba shirka ba saɓon Allah kalmomi ne na ka yabi wani ko rifa'i in wani bawan Allah ya mutu a yi masa baitoci wannan duk ya halatta a shar'ance zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun san akwai sahabbai da suke yin irin wannan musamman irin su Hassan ibn Thabit yakan yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan waƙe na kare shi daga kafirai da irin abubuwan da suke masa na wato zambo da rashin kyautawa to waɗannan duk babu laifi sune waɗanda yake zai zo ya ga mana illal ladina amanu din amma wanda ba su ba kuwa masu kaɗe-kaɗe da music da raye-rayen nan su ne za ka ga yattabi'uhumul ghawun karkatattu alladhina yattabi'una al-ahwa waɗanda suke bin son zuciya to za ka ga su ne masu bin waɗannan shi yasa malamai suke cewa shi music kaɗe-kaɗe ɗin nan na music sau ko da wani yare ko na Hausa ko na Turanci ne ko na India ko na wani yare to baridi ne kamar shi ne postman da ke kai saƙo na zina babu abin da ke kusantar da zina tsakanin samari da 'yan mata irin waɗannan waƙe-waƙe saboda galibi masu yin su sun fi mai da hankali kan irin waɗannan kalmomin ya ki taho ina za mu haɗu waɗannan kalmomin to ba tushen sharri irinsu duk in ko za a yi su ana haddacewa to duk ɗan adam in ya saba da su zai ƙoƙarin ya ɗabbaƙa su ne a aikace kuma haka ba za ka ga shi ma yana tunowa tasa da suka saba ta hanyar wasiƙa ne yanzu musamman ga hanyoyi nan na internet nan da WhatsApp ne Facebook da sauransu Allah kada ya san abin da ake yau ai tai a aika abubuwa sako yana zuwa ya dawo waɗannan waƙoƙin kuma suna ƙara ingiza wannan abu shi yasa mutum wato wajibi mutum musulmi yake yayi wannan waƙe-waƙe dan Allah a taimaka musamman samari a daina jin wannan waƙe-waƙen domin suna bata tarbiya musamman yanzu da aka same su da yare irin nan da lokacin da ake harkar disco da abin nan harkar na India zaka ba su yi tasiri sosai a zukatan samari ba amma yanzu da yaranka ake yi kuma har zaka ga har wasu gidajen rediyon saboda zan iya kiransa rashin kyautawa sun dauki waɗannan mutanen haddaga su ake yi ana tallan su mutane su san su a kira su ana hira da su me asalin labarin kaya akai kaza maka za me ke damun ku kuma tsakanin al'umma sai wallahi kiyamar da ake musu da sauransu sai ta fada saboda a tausaya musu a bar su su ci irin wannan batsala din babu wani amfani da suke kawo al'umma banda irin wannan zaka ji suna fada cewa suna yin ne dan shiryar da mutane da sauransu shi kansa kidan ko ba wannan kalmomin ko da ka fadi kalma mai amfani da yake akwai shiryarwa muna da bukatar shiriya amma ba ta hanyar abin da za a yi ta hanyar kaɗe-kaɗe da kuma mutumin da muke yin wannan na hanyoyin da za su gyara mutane din a sa su daina yin abubuwan da ba su da kyau shi din ne kuma wata ran zai waccan ta soyayyar ta jefa da kiran mutane su zo su aikata abin da ba daidai din ba don haka haɗa mutane da irin wannan mutanen ma har a buɗe dama a ce ku so su a zuciya wannan baya taimakawa mutane da Allah a taimaka a daina shi Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya tsare mu to waɗannan su ne al-ghawul karkatattu waɗanda suke bin san zuciyarsu ashabu al-giwaya sai ce alam tara shin baka gani bane annahum cewa su fi kulli wadin haka suke yahimuna suna kutsawa shine manan yahimun ayi khudun wa yadhhabuna jami'al madhahibi suna shiga ko ina suna kukutsawa kowanne wadi na anafin kowanne kuri Ibn Taymiya nan wajen wata fassara da yabe wannan yace zaka ga mawaka suna shiga kowanne wata ran su fadi bil batili wata lam bil haqi kuma su yi yabo su shiga wancan madih din su shiga hijai su shiga menene shine ma'anan yahimuna din mun fahimci wannan abin asalin kalmar yahimun shine yakhudun suna kutsawa ma'anarta kuma shine akwaƙe-waƙen su suna shiga abubuwa da yawa kuma wanda muke magana yanzu ma su ma zaka gani abin da suke kenan yau su yi fadi abin kirki gobe su fadi abin banza yau kaji suna ta ƴan matan yau kaji gobe kuma kaji su wata ran suna fadar kalmomin kirki da tuna tarihi da shiryar da mutane zuwa ga abin da yake mai kyau ne to amma duk da haka al-ghawuna su ne masu bin su haka Allah madauki ya fada mun fahimci abin sai ce wa annahum yaquluna ma la yaf'alu kuma za ka ga suna fadin abin da ba su aikatawa la ilaha illallah kai Allah da gaskiya yake yanzu waɗanda dama ba zai yiwu ba mutumin da zai jona a zo a yi zina kuma ya zo ka gan shi shi ɗin kuma ya zo ya faɗi wani abun wata ran mai kirki cewa a kishin ƙasa a kyautata a riƙa zama lafiya ana ɗa'a ga tsare-tsare da sauransu ai shi ne abin kirkin kawai da suke faɗa ko yawwa to za ka ga su ɗin ma ba sa bin irin waɗannan dokoki ya ƙuluna ma la yaf'alu saboda me tunda dama sun bar ɗa'ar Allah subhanahu wa ta'ala babban abin da suke haɗawa su ne sila na a zo a saɓa wa Allah. Allah madauki kiyaye mu to sai ce illal ladhina amanu wa amilus salihati wa zakarullaha kathira sai waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na ƙwarai a cikin masu waƙan nan ake nufi a cikin masu waƙa ma ba waɗannan masu music da kaɗe-kaɗe wannan dama duk jinsin su ɗaya ba masu kyau bane masu waƙe waɗanda suke masu imani da aikin kirki wa zakarullaha kathiran suka aikata abin nan suka ambaci Allah da yawa wantasaru min ba'di ma zulim suka taimaka wa junansu bayan an zalunce su وسيعلم الذين ظلموا كما للي waɗanda suka yi zalunci za su san ayyamun qalbin yanqalibun wacce majuya za su juya zuwa gare ta ma'ana za su san makomar su Allah madauki ya tsare mu ya ba mu makoma mai kyau wannan dai abu daya da yake nuna mana shine me tafriqi tsakanin ash-shu'ara mutanen banza da kuma ash-shu'ara mutanen kirki shi ya jawo mana wannan siyakin a cikin karatunmu na bambancewa tsakanin mutanen kirki da mutanen banza Allah ya sa an fahimci abu da haka Qur'ani indai ka karanta shi shine al-furqan shine zai nuna maka abin da ke daidai ya nuna maka abin da ba daidai ba dan ka guje shi wa qala ta'ala Allah madauki kuma yana cewa fala uqsimu bima tubsirun ba sai na rantsa ba da abin da kuke gani wa ma la tubsirun da abin da ba ku gani innahu lalle shi wannan wahayi wannan Qur'ani la qawlu rasulin karimin maganar wani manzo ne mai karimci wa ma huwa bi qawli sha'irin shi fa ba maganar mawaki bane kaga ne ana so a bambance mana ita kanta maganar alqur'ani wace iri ce yawa ta kirki ce ba ta banza bace ba ta mawaka bace amma ta maganar Allah ne subhanahu wataala sai ce qalilan ma tu'minun kadan ne kuke imani wala bi qawli kahinin ba kuma maganar boka bane qalilan ma tadhakkarun wa azatuwarku kadan ne ba ko azantuwa sai kadan tanzilu min rabbil alamin ai wannan qur'ani saukarwa ne daga ubangiji na halitta baki daya walau taqawwala alaina da a ce shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan walau wannan taqawwala fi'ili ne ba a fadi fa'ilin sa ba ai walau taqawwala huwa da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake ishara zuwa gare shi tunda an ce shine rasulin da aka ambata inda zai yi taqawuli me ma'anar taqawuli kirkiran magana ka fadi abinda wani bai fada ba wani bai ce kaza ba ka ce qala shine ma'anar taqawwala alaihi walau taqawwala alaina ba'd al-aqawili da zai kirkiro wata magana wadda ba mu fada ba yace mun fada ya'yan wa ku saurari wannan magana da girman ta daga Allah subhanahu wataala kuma ga wa take magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gaya masa wannan maganar duk da shi ba zai yi ba bai kuma yi ba bai wa Allah ƙarya ba duk abin da ya fada gaskiya ne daga Allah yake wahayi ne babu ko kuskure guda ɗaya a ciki babu wani abu da ya fada wanda ba daidai ba ya isar da sakon Allah tangaran kuma garau to amma kun ji abin da Allah madauki ke cewa da a ce ya kirkiro mana wata magana ya dangana mana ya ce mun ce bayan ba mu ce ba la akhadna minhu bil yamin da mun damke shi da dama la ilaha illallah thumma laqata'na minhu al watin kuma da mun yanke masa jijiyar sa da take rike da shi ma'ana da mun yi masa azaba fama minkum min ahadin anhu hajizin babu wani a cikin ku wanda zai iya kare shi daga gare mu ya hana mu azabtar da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah wannan irin magana mai karfi yau shi kuma za a samu dan adam yazo ya fada wa Allah abin da ya ga dama ya ce Allah ya ce kaza har ya ce shi ma Allah ne ya ce wani ma Allah ne ya ce wani kaza zai zama kaza kuma duk ya ce wai duk a cikin musulunci ake ga annabi fa abin da ake gaya masa sallallahu alaihi wasallam da a ce zai wa Allah ƙarya Allah kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam baya ƙarya ga kowa ballantana Allah to da zai yi haka ga abin da Allah madaukaki fa yake fadi a kansa sai ce wa inna ya ce babu wani wanda zai kare shi daga gare mu wa innahu la tadhkiratun lil muttaqin kuma shi wannan alqur'ani fadakarwa ce lil muttaqina ga masu tsoron Allah wa inna lallimu lana'lamu muna sane anna minkum a cikin ku lalle akwai mukazzibin makaryata masu karyatawa wa innahu kuma lalle shi alqur'anin nan la hasratun alal kafirin nadama ce akan kafirai zai zama nadama za su zo su yi nadama wa innahu la haqqul yaqin kuma wallahi lalle shine haqqi ne yaqini gaskiya ce tabbace wanda babu kokonto a cikin ta fasabbih don haka kai manzo sallallahu alaihi wasallam kai tasbihi bismi rabbika da sunan ubangijinka al-azim mai girma nan kun ga wannan shi ma bambance mana tsakanin me maganganun Allah subhanahu wataala cewa ba maganar mawaki bane ba maganar boka bace maganar ubangijin halitta ne baki daya kuma gashi irin wannan maganar da tsarkinta da tsarkin asalinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo da ita shi kansa an gaya masa da zai kirkiro wani abin da ba a fada ba yace haka ne to daga irin abin da za a yi masa Allah kuma daukaki ya tsare manzon sa sallallahu alaihi wasallama ba zai saba wa Allah ba ba zai wannan irin abu ba amma fadakarwa ce gare mu wane ne ya isa yanzu yazo ya kirkiro ƙarya danganawa Allah shi sa a wurare da yawa Allah madauki ke fada wa man azlam mimman iftara ala Allahi kadhiban أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء أو قال سأنزل مثل ما أنزل الله وانين يفو زالونسي أي لا أحد أظلم معنى باب ونوان دي يفو كوى زالونسي إلي وأن متانا وان دي إلك أليا ينغنا وألا كو يتي أم وحي يتي أم مس وحي باب مكال يتي إلي متمن دي يتي ألا يمس وحي يمس مغنى كو كما يتي sa unzilu mithla ma anzala Allah ni ma zan saukar da irin abin da Allah ya saukar ma'ana shi ma zai wahayi ga wani to ba duk duniya a jerin waɗanda za a jero an yi sahu da za a jera makaryata sahu a ce ina makaryata su ware a gefe to waɗanda suka fi kowa ƙarya su ne waɗannan shi yasa har yanzu malamai suke cewa alƙaulu ala Allah bi ghairi ilmi ya fi shirka girma ko saboda sun lura kamar da Ibn Qayyim ke faɗi a cikin Ilamul Muqin da yana magana akan harkar fatawa ina asalin littafin ya rubuta shi ne akan fatawa da muhimmancin fatawa da ka'idojin fatawa da waye kamata ya fatawa ana sha mana tambihi akan wannan yana cewa mai fatawa ya kamata ya san cewa yana magana ne a madadin Allah har yi suranta abinda wata sura da za ta tsoratar da mutum ya ce ka ɗauka kamar in aka zo aka tambaye ka aka ramaka Allah mai hukuncin kaza sai ka ce kaza haram ne ko kaza halal ne to abinda kai kamar an kawo maka takarda ne a rubuce abin nan takarda ka ɗauki alƙalami ka rubuta ka ce ni wane ɗan wane na shaida na tabbatar Allah ya ce kaza halal ne bismillahi na sa hannu sai ka miƙa wa mutum takarda ya je aiki da ita haka duk wanda ya bada fatawa kamar haka yi in ka ce abu kaza haram ne fa to kamar ka ce ni Allah ya gaya min cewa wannan abun haram ne haka shi yasa mutum dole ya ji tsoron yin fatawa a baya idan ya kawo mana kissar shi malamin littafin nasa yake kawo kissar yadda sahabbai da tabi'ai suke kauce wa fatawa in an tambaye wannan sai ce a aje ka gun wani in an tambaye wannan sai ce a aje ka gun wani ya fi ni ilimi haka su ba ilimi ba suke ko mu yanzu a zarbabbi ma wani yake shi zai menene kake zo ka tambaya a gaya maka amsa zaka ga wani abun mamaki wani bawan Allah sai bugo maka waya sai aka maka Allah wallahi wata tambaya ce aka yi min ni kuma nace kaza amma ina so in tabbatar da daidai ne wani abu muna shansa da yawa duk da mu fa ba mu kai matsayin fatawar ba haka mutane suke daukar mu ni abin nan katsari na mai wane ne ya kamata ya fatawa mutum ya sa kansa a cikin yawo da rukansa to amma za ka ga bugo waya ana tambayar ka wani abu sai wani yana faɗa shi fa yana daukar kansa shi ma malami ne don haka a cikin abokansa ko shi ma anaka Allahu ne ko wani dan ustazu shi ma ana tambayar sa wani abu to wai gashi akramakalla an tambaye ni akan abu kaza ne kuma na ba da amsa amma ba ina kokonto nake so in tabbatar wani ya tambaye wani ne to akramakalla kana kokonto me yasa ka ba da amsa in ka ba da amsa fa ka magana ne a madadin Allah kai ne kace Allah ya ce kaza fa kenan ka yadda haka ka ce a wallahi ni ba haka nake nufi tace to dan me zaka ba da fatawa ka rufe bakin ka ga daina fatawa kuma duk abin da baka sani ba kar kai magana a kansa kar ma ka ce to ina jin dai kaza ne a'a ka ce ni a fahim na ji malamai sun ce kaza wannan mafita ce babba ga malamai ba wai kasa ka mai da kanka ba idan ka ce na ji malam wani ya ce kaza malam wani ya ce kaza kar ka zo da abin cewa a abu kaza haram ne abu kaza halal ne ba tare da ka dangana abun ma ka ce to malamai dai ni a dan abin da na leka wasu malaman suna cewa kaza wasu suna cewa kaza to kaga wannan ka dangana wa malamai ne ba kanka ba to wannan da sauki dan Allah a kiyaye mu kiyaye sosai in sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka zauna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tarbiyya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tadafa'un alfatawa fi ma bainahu wannan ya ture ya ce a je a tambayi wani ina ga mu da mu zauna yanzu mu karanta larabcin ma wani bai iya yadda zai iya karanta littafan da zai fahimce su ya san ka'idojin malamai amma kuma yanzu za a yi rigima da shi wani dan me zai ce abu kaza daidai ne ko abu kaza ba daidai bane shi fa bai san komai ba amma zai rigima ko ya ji wani malamin ya ce kaza in kai ka faɗi sabaninsa to saboda shi ya yarda da wancan sai kuma ya sako kansa rigima tsakaninsa da kai ba tsakanin wancan malamin da kai ba Allah maɗauki ya sauƙi Allah ya ba mu adalci don haka a kiyaye don Allah a kula me nake so in faɗa a can ɗin nan yana magana akan cewa duk mutumin da yake ƙirƙirar magana abinda Allah bai ce ba ya ce to kamar ya aikata abinda girmansa ya fi shirka saboda Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul a'raf ya jero abubuwa na laifuffuka sai fara da ƙarami yadda malamai suka fassara abin zuwa na ƙarshe tunda sai da aka faɗi shirka aka faɗi wa anta qulu ala llahi ma la ta'lamun shi yasa sai malamai suka ce tunda aka faɗi bayan an faɗi al-baghi wal ithm
an fadi zalunci sannan aka fadi shirka to kaga an fado na kasa ne kafin a fadi na sama to tunda aka fadi alqaulu alallahi bi ghairi ilmin bayan shirka to ya nuna yafi shirka girma Allah madaukaki da ya tsare mu Allah ya tsare mana bakin mu ya bamu damar duk abin da zamu fadi ya zama shine daidai abinda kuma muka fadi wanda ba daidai ba muna fatan Allah madaukaki ya gafarta mana Allah sa kada mu mutu sai face mun tuba daga gare shi Allah subhanahu wa ta'ala muke roko kuma ya tabbatar da mu akan abin da yake shine daidai din wajen aikin mu wajen aqidar mu wajen kuma wato abubuwan da zamu gaya wa mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kalmomin da za su fita daga bakin mu kalmomi ne na shari'a wanda za su yi amfani a zukatan mutane duk abin da ba zai amfani ba Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana shi ya yassare mana al'amuran mu sai mu tsaya nan darasin mu na gaba insha Allah sai mu tashi kan waqala ta'ala fadhakkir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun duk dai ci gaba da waɗannan ayoyi din ne daga baya kuma insha Allah sai mu ji abin da malamin ya dora akai muna fata Allah ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu Allah tsare mu daga sharrace-sharrace ko wadanne iri Allah subhanahu wa ta'ala kuma muke roko ya bamu ilimi mai amfani Allah ya biya wa kowa bukatun sa na alheri Allah ya kuma tsare bala'i daga kan kowa daga cikin mu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik نعم